بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الله تعالى يا كار هذا مو أيو عشرين دبير أيو الهميس عشرين دبير جو تربيع الأول شكرا تبيو ده هو درب إندا بقوي وندي دشات قص جو تان سبتمبر هو بيد عشرين دبير ميلادية. Ana majalisi na mu albarka da muka saba muna karatu cikin kitabut tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muna nan a babi da malam yayi mana babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu. Akwai magana da tambaya da akai a wancan sati muka amsa tambayan da akai mana akan fannin Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah ta'ala ko yana gafarta karamin shirka ko baya gafartawa? Nace abin da yafi shahara a wajen jihurin malamai su a wajen su, in aka yi babban shirka, in aka yi karamin shirka, to wato ubangiji in aka mutu mutukar ba a babban shirka, to ubangiji zai iya yafewa. Suka ce wannan bai shiga fadin fadin Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ba. To amma akwai wasu daga cikin malamai, nace kamar irin su Ibn Taymiyyah, da suka ga cewa wato wannan maganar ba haka take ba. Suka ce lallai ubangiji baya gafarta har karamin shirka ma, mutukar mutum bai tuba daga wannan shirka din ba. Tuba ko ta yaya dai aka samu tuba, to wannan za ta sanya zama babu wannan azaba din. Wato in ya samu wani tauhidi da ya zama ya dauke wannan shirkan, to shikenan. Muka yi maganar cewa watakila abin tambaya din shine, saboda muka ce shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, an yushraka bihi wannan an masdariya ce, yushraka wannan fi'il mudari'i ne alwaqi' ba'da an masdariya, wannan anahu ne. Wannan na san wanda yake neman karin bayani zai fahimci me muke magana. To galibi anahu in aka samu an masdariya da kuma fi'il mudari'i da ya tasa, in ana iya juya shi zuwa ga al masdar sarih, in aka yi wannan, to abinda yafi shine wato asami annakira, asami almarifa, shine sai zama inna Allah la yaghfiru al-ishraka bihi, inna Allah la yaghfiru al-ishraka bihi, wannan shine masdarin. To in kace inna Allah la yaghfiru al-ishraka bihi, akan ra'ayin jumhur sai zama wannan al-ishraka ana maganar aslu ash-shirkin, ba wai wato gabaki dan shirkan ba, wanda kuma wannan ya ci ko shakka babu, ya ci karo a dauki wannan alif da lamun ta zama wato alif da lamun ta ahadiyya, ya zama ana maganar wani shirka nan da aka sani wato babba. Wannan ya ci karo da wato ka'idar larabci da aka saba sani a maida ita wani alif da lamun ma'huda ce ma'rufa, wato ash-shirkul ma'hud al-ma'ruf. Maganar Ibn Taymiyyah ta ce alin istighraqiyya ce, tastaqriqu jami'a anwa'i shirk. Wannan maganar ta dai fadin ayan ne, to sai dai a ji a biyo a samu wasu dalilai da su kwance maganar sa. Amma a ɗauki alif da lamun ta zama tana nuni zuwa ga istighraqiyya, wannan a larabci yafi kama. To amma dai kowanne dai akwai wajahi, kuma wasu daga cikin malamai din sun faɗa haka. Watakila jumhurin malamai su wato suna la'akari da faɗaɗan nusus da ake da shi, wanda suka yi magana akan cewa duk wanda bai ma ubangiji shirka ba, wato shirka babba, zai shiga aljanna. To wannan kaga baya lazumta ubangiji ya yafe mishi, zai iya shiga wuta ko da daga baya fito. Watakila ana maganar cewa zai shiga aljanna daga ƙarshe, amma ba wai a farkon al'amari ba. Almuhim dai wannan shine, amma cewa da aka yi cewa wannan inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi a maida mazar sarih, ya zama nakira. Wannan da yawa daga cikin malamai na nahawu ba sa daukan mazar sarih, inda an aka juya shi ya zama nakira. Akwai ba sa bayi tsakanin su, al-asl ya zama al-masdar ya zama ma'rifa ne ba nakira ba. Yace uridu an ashriba al-ma'a, in ka san ka juya kace uridu shurban al-ma'i, mudaf mudaf ilayhi, wannan ma'rifa ne. To amma dai wasu daga ciki suna cewa ana iya samun haka din, magana ce mai tsawo na tabbatar in aka kara kara bibiyar maganganun malami za a ga karin bayani zai kara fuwa fili insha Allah ta'ala. Malai yace babu qaulillahi ta'ala babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa qala ibn Abbas fil aya al andad huwa ash-shirk اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء سوداء في ظلمة الليل وهو ان تقول والله وحياتك يا فلان والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول رجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول رجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك وقال قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان فيه مسائل. Malam yayi mana wannan mun fara karanta wannan babi babin fadan Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku yi ma ubangiji kinnai alhali kuna sani. Wannan aya al-asl ta shiga ta yi magana akan wato shirka babba kar a yi ma ubangiji a gwama shi da wanda a gama ubangiji da wani sa wajen bauta kama kuma Abdullahi ibn Abbas kamar yadda wannan abin da zamu karanta yanzu da sauran magabata ya zama al'ada ne na sauran sahabbai di ayan da aka samu tana hani akan shirka babba to suna kuma gwama shirka karama a ciki wato duk ayan da kaje an ce ubangiji ya hana ka shirka to magabata kuma suna gwama kuma shirka karama a ciki wato wannan kuma kaga zai kara ma magana Ibn Taymiyyah din karfi in dai har magabata duk wani aya da aka yi razanin shirka babba suna cewa shirka babba karama ma ta shiga ciki to kaga bayan babu abu da ubangiji ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi zama shirkan karama ma ta shiga ciki Allah ba zai yafe ba sha magana Ibn Taymiyyah gaskiya magana ce take da karfin gaske ya lura da watakila da sani'i na salaf magabata sahabbai kusan duk wata aya da take hani izo akan wato shirka babba zaka samu sahabban nan suna iya hujja da ita dan domin su hana shirka karama saboda ka shirka karama kar mutun ya tsammanin cewa kawai zai wani abu ne kawai wanda kawai ya mutu a haka ubangiji zai yafe masa watakila shiga aljanna kai tsaye wannan yana cikin razani kwarai da gaske yana cikin barazana watakila kafin ya mutu ya zo da wani tauhidi da zai zama ya dauke wannan shirkan shikenan amma mutakar bai zo da wani tauhidi ba ko bai zo da tuba ba to a gaskiya maganar cewa ubangiji ba zai yafe mishi ba wannan magana ce da take da karfi saboda ubangiji ya riga ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ma'anahu inna Allaha la yaghfiru al-ishraka bihi al-ishrak hadha hadhihi al-kalima tastaghriqu jami' anwa' ash-shirk kama qala shaykh al-islam ibn taymiyyah. وقال ابن عباس عبد الله بن عباس في الايه يفسر وان الايه تيوا الانداد نن da akai maganan kinnai huwa shirku shine wato shirka da ake ma ubangiji akhfa min dabibin namli yace ita fa shirka a cikin zuciya tafi dabibin nam dabibin nam ka da maka mishi fasara guda biyu a dabib ko dai zama abinda ake magana shine almashil bati tafiya a hankali na tururuwa to shine Ibn Abbas yake cewa shirka ta fi koyuwa akan wato dungurawa da gungurawa da kuma tatruwa ke yi wannan tafiyar take nan sai zama addabi din wannan yana nuni zuwa ga asalin tafiya din ko kuma zama addabi huna bi ma'ana al-akal wato tasirin da ta bari akan a wato wannan dukan kaga da tururuwa wala kanki take da shi in ta hawo dutse za ta ba tasiri to shine wato anan Ibn Abbas yake cewa akhfa min dabibin nabli shirka yadda take koyuwa a zuciya to ta fi koyuwa ma mutanen kirki su kansu su yi shirka ba su sani ba akan tururuwa tasirin wato sawaye tururuwa shine dabibin nab ko wanne ka ga dama in ka zaka iya fassara shi amma da yawa daga cikin malamai suna cewa dabibin nab anan shine wato atharu mishyatiha wato tasirin shi sawu da tabari din akan wannan dutse din. To kaga ba za ka dama ko cangare ne ba za ka gani ba, ko wato farin dutse ne zai wuya kaga tasirin tafiyar ruwa. Kaga cewa wannan gasa wuta ga inda taje barin inje in ga ina zai kai ni zuwa ga gidanta, zai wuya ka gani. To shine yake ce maka to kuma a shirka ta fi wannan boyuwa. Yace kuma wannan tafiyar nata ma da ta yi ala safatin sauda akan wani bakin falalan dutse baki, fi zulmatil layli a cikin duhun dare, wa huwa an taqula, wannan shirkan da nake magana fa shine mutun ya faɗa yace wallahi wa hayatika, yace wa na rantsi da Allah kuma na rantsi da rayuwanka. Yana magana abokin magana yace na rantsi da Allah na rantsi da rayuwanka ya fulan, wa hayati ko yace na rantsi da rayuwana. Wa taqulu, da kuma abinda mutane ke cewa laula kulaybatu hadha, ba dai yar karyan nan ba, na atana nusus, da yan fashi sun zo mana ita ta gadin mu. Ibn Abbas yace wannan duk shirka ne. Walaula albaqu fi dari, in ba dan wannan agwagin ba irin gis din masu su gaba ko haka ne sai tashi, la atal nusus, da wato yan bashi sun zo mana, wa qawlu rajuli li sahibihi, ko kuma mutun ya ce ma abokin maganar sa ma sha Allah wa shi'ta, abinda ubangiji ya ga wannan ya akwai saboda ganin daman ubangiji, saboda ganin damanka. Wa qawlu rajuli, da kuma fadin mutun laula Allah wa fulan, ba dan Allah ba, ba dan wani ba, da ban saba ka, da ban samu komai ba. Ibn Abbas ya ce la taj'al fiha fulan, nan ma yace la taj'al fiha fulan, kar ka sanya wannan wani a ciki. Amma dai abinda yazo a cikin hadisi shi la taj'al fiha fulan, wannan sai zama al-hikaya, babu matsala da kowanne. Hadha kulluhu bihi shirk, yace wannan duka wato shirka ne, gwamu ubangiji ne da wani. Rawahu ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim ar-Razi shine ya fitar da wannan athari. Mun yi magana akan wato isnadin wannan athari, muka ce isnadin sa isnadi ne hasan, Ibn Abi Hatim ar-Razi ya fitar da shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas. Amma gano ya gabata akan yaushe ne wannan abubuwa suke zama shirka, shine ba su zama shirka. Dan kawai ka ce ba dan wannan karen ba, ba dan wannan direban ba, ba dan kaza ba, sai zama shirka. Muka ce idan ya zama na lokacin da mutum yake faɗi, ya ina bada labari ne kawai, a matsayin yana bada labarin sanadiyya sababiyan wannan abin, ce ba dan Allah ta'ala ya kawo wani ba, da ba dan na samu ajiyar ta da wuri ba, da ba samu na dawo da wuri ba, wannan kana bada labari ne. Kuma ya zama kai a yada masiranka an san kai mumuni ne mai tauhidi, ba a saba sanin cewa kana yi ma ubangiji tarnaki ko karan tsaye a tauhidi ba, to sai a kaddara cewa abinda kake magana shine kana magana sanadiyya kawai sababiyya, sai a karba wajenka. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa laula ana lakana fi darki al-asfal min an-nar, yana faɗa akan Abu Talib, yana cewa ba dan ni ba, da yana kasan wuta, amma saboda wato alfarma ta da ya samu shikenan sai zama yana sama shi a sama aka sa shi. Kaga annabi manzo Allah ya faɗa sababiyya din, amma kamar yadda aka sani haƙiƙa ne wanda ya fitar da yema Abu Talib ranta 10 shin ai Allah ta'ala ne, amma saboda manzo Allah labari ke bayarwa. Amma da yanzu mutum zai bada wannan, zai bada wato zai faɗa wannan maganar, abinda yake magana yana son ya ce ma wannan sababiyyar sanadiyyar ita ce shine kawai abinda yake wato ya zama sanadi, wato shi yake kallo, baya kallon ubangiji a matsayin wanda ya koro sanadin, ya zama shi ba ruwansa ba, baya da kowannen tunanin baki da muka ce to wannan kaga ma shirka babba. In dai har ya zama gabaki ɗaya yana jin cewa shi arzikinsa kawai yana zuwa ta hanyar wani ne, ba dan wani ba, da ban samu ba, ba dan wannan karan bada kawai sai dai sai bujuna, ya zama baya tuna ubangiji baki daya, ko kuma ya zama yana tuna ubangijin amma wato kusan a suna, ya riga ya mai shaida wannan yanda yake ambaton wannan sanadiyar, kamar ka ce zuciyarsa ta riga ta rataye da wannan abin, ya zama baya ma ya tuna ubangiji. In ma aka tuna mishi ubangiji sai ya zama ya wani firgici yayi kamar ya manta. To muka ce wannan kaga akwai hadarin gaske, zai iya kai mutum zuwa ga shirka babba ma. In kuma wato yana iya ana tunanin ubangijin, to kuma zai zama shirka ne karama. Wannan kamar mun sha yanda na sha faɗa misali na da zai zo muku ɗan Najeriya, shine dai yanda muka rika yi ma Buhari lokacin campaign ɗinsa, yanda muka rika tsammanin cewa kusan shine da ya zo jaran kawai shine Buhari, ba dan in Buhari bai hawo za a samu jara ba, in ya hawo za a samu jara. Ubangiji kuma kaga sai ya bar mu da wayan, wannan shirka aka ubangiji. Wannan akwai wato shirk ta'alluq, wato zuciya jara ta yi daga wani mahaluki guda ɗaya. Kar mu daga ganin cewa wani mahaluki guda ɗaya shi kadai zai kawo, shi sanadiyya ne. musabbibin shine ubangiji shi zai kawo shi zai halci abu kar ka tsammanin cewa mahaifinka rayuwar mahaifinka kawai da shi za ku kai da ɗan uwanka da kaninka za ku samu za ku ci kucin yi a duniya aka ce babu shi baki dai kun bambalce kun lalace kun abin nan babu wani wanda ya isa ya tunkari ubangiji ya ce saboda ya dauke mishi mahaifi bai samu iska ko kwalwar daya sha ba babu yace kwata kwata ubangiji bai tunda mahaifin shi ya rasu bai kara bashi arziki ba babu wani mahaifi babu shi ko iska ko sai ka same shi ka dai ce rayuwar ba ta dai baya dadi amma dai arziki ga hannun ubangiji to in ya zama mutum yana halarto da waɗannan abubuwan da zaran wato wani sa ya riga ya rasu sai ya riga ganin kawai wato ganuwa ta fadi bango ya fadi shi yana ganin kawai ba zai kara wani rayuwa ba to wannan fa an dauko hanyar shirka ne shine abin da Abdullahi dan Abbas yake faɗa da sannan kuma haka mutum ya tashi ya ce zai yi rantsuwa da wani Allah ta'ala rantsuwa da wani Allah ta'ala za mu zo wajen sannan kuma mutum ya zo ya ce a wannan kaza da na samu saboda ganin daman Allah yana ganin daman ka wannan shi ma za mu zo babin sa insha Allah mallan zai kara bude wani babi akan wannan wajen nan wannan ba daidai bane na'am yana da ganin dama ai yana da ganin dama da ganin daman da ubangiji ya bashi to amma yayin da ka hada kawawu tashrik ka hada ubangiji da wannan bawan Allah to kaga wannan ba daidai bane haka a fadin sa ce laula Allah wa fulan ba dan Allah ba dan wani ba da ban sa maka na ba wannan abin da ka kawo wannan wawun da din nan na Hausa to shi da matsala wato marhala ce guda uku ko dai ka ce ba dan Allah ba shi daya to wannan gayan tauhidi kenan wannan shine masu tauhidi suka fi ya halka kuma ka ce ba dan wani ba abu ɗayan sanadiyya kar ka ambaci Allah kai shiru ba dan wani ba wato kana da sanadiyya wannan za a karba daga wajen ka mutukar an san dama kai mai tauhidi ne sannan kuma in kana son sai ka gwa masu sai ka ce ba dan Allah ba sannan wani to yanzu ka ga hukuma wanda take nuna kowa akwai matsayin sa ubangiji matsayin sa na musabbib wanda ya halitto sanadiyyar shi kuma wannan mutumin shi ne sanadiyyar shi kuma ka kowa ka bar masa kayan sa amma ka ce ba dan Allah ba dan wani ba to nan kuma ba daidai bane ka ce dan Allah dan annabi to nan ba daidai bane dan Allah dan annabi in ka ce dan Allah ka ce dan Allah ina da tsakanin mu fa in zaka ce dan annabi ka iya cewa a babin jawas duk da magabata ba su kai wannan ba amma zaka ce dan Allah dan annabi wannan ba daidai bane kuma ka kawo at-tashrik yanzu wanda mai sauraro zai ji cewa kamar kana cewa ubangiji da wato da Allah ta'ala tare da Allah ta'ala da manzo Allah tarayya suka yi wajen dan su akai wannan abubuwa wato ba wani ne ke saman wani ba alfu wannan ba daidai bane ba amma kamar yadda muka sha faɗa yayin da zaka roki Allah shi kuma shi kuma Allah ta'ala bai halatta maka kace dan alfarman annabi ko dan annabi minka ba wannan bai halatta ba wato tsakani na da ubangiji ba haramun ne mu ce dan alfarman ma'aiki min kaza balle yanzu har wani ban za ka gudu sa cewa ya ubangiji kawo mana tanyi da abinda muke so mu samu da sauki a Najeriya dan alfarman Rabiul Awwal saboda Allah wannan ba wani wata irin magana ce ai wannan kaga magana ce wacce take ba daidai ba wannan duk abubuwa ne wanda yake zaka je ka ba wasu abubuwa kai tawassuli da abubuwa da ba a tawassuli da su a tsaya daidai abin da shari'a mazala bai da daraja bai da alfarma ta yana da shi amma maganar kawai shine ubangiji bai halatta ba shi kuma Allah ta'ala ana bautan sa ne ana wato kamun kafa ne da abin da shi yake da aka baka ba a bauta masa da san zuciya ana bauta masa ne da shi abin da yake so in kuma mutum ce wai shi zai iya kawo abin da wani abu a kwakwalwar shi don Allah daga yau magarba ya mai ta hudu kawai dan ka gane cewa ubangiji shi ke da alkibriya da al'azama ba a bauta mishi da abin da aka ga dama ana bauta mishi shi da abin da yake so ne yanzu wani kawai zai tashi ce shi ya jin karfi da asuba zai shi raka a shirin kisan ya mai da asuba in ya yi a banza Allah ba zai karba ba ba a bauta ma Allah da shi abin da kai kake so bawa kana bauta ma Allah da abin da Allah shi yake so mala ibnu abbas ce la taj'al fiha fulana kar ku sanya wannan wanan hada kulluhu bi shirk wannan duka shirka ne mala ce wa an umar ibn al-khattab hadisi daga umar ibn al-khattab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man halafa bi ghairi allah duk wanda ya rantsa da wani Allah ta'ala ya ce dan wato ya rantsa da baban sa ya rantsa da matarsa ya rantsa da abokin sa ya rantsa da rawanin sarki ya rantsa da waye fa kada kafara aw ashraka yayi kafirci ko kuma yayi ko shirka yayi kafirci yayi shirka a wannan kamar da aka sani mutum dan ya rantsa da wani Allah ta'ala wannan shirka ne karama yayi
ba za a ce shirka ce babu ba, wato ba shirka ce wacce in ya shigo ta ba zai fito baki daya ba, ta amma dai akwai razalin cewa Allah ba zai yafe mishi ba sai in ya zo da tuba, saboda fadan Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, kamar yadda muka bayani wannan asari da ya danganta ma Umar bin Khattab, wacce sati mun yi magana cewa abin da ya fi shahara a wajen malamai malaman hadisi wannan asari ne na Abdullahi dan Umar ba Umar bin Khattab ba, wannan asari na Abdullahi dan Umar ne, kamar yadda wannan shine wato ya tabbata a cikin littafai na As-Sunan da kuma Musnad Imam Ahmad, suna ruwaito shi ta hanyar wato ta hanyar Sa'id ibn Ubaida daga Abdullahi dan Umar. To amma akwai a cikin Musnad Imam Ahmad kamar da malamin ya kawo, akwai wasu hanyoyi da hadisan da aka samu an danganta ma Umar bin Khattab wannan hadisi wannan asarin, sadaka ba wai dangurgun kuskure ba, wataƙila shi wancan asarin yake magana shine wato asarin da Imam Ahmad ya ruwaito ta hanyar Sa'id ibn Masruq al-Thawri ma ya fi Sufyan al-Thawri daga Sa'd ibn Ubaida daga Umar bin Khattab, cewa manzon ya yi mishi awa lokacin da ya ga yana cewa ya rantsi da babansa, sai ya ce ma yace ai kayya innahu man halafa bi shay'in duna Allah faqad ashraka, lalle duk wanda yayi rantsuwa da wani Allah ta'ala to yayi shirka. Wannan Imam Ahmad da Imam At-Tahawi sune suka fitar ta wannan fuskar, sai dai da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan ta wannan fuska wannan hadisin bai tabbata zuwa ga, saboda idan aka bar hadisin a haka zai zama Sa'd ibn Ubaida ya ce daga Umar bin Khattab, Sa'd ibn Ubaida wanda kawai ya riska da shi ne ƙarin sahabbai irin su Ibn Umar, irin su Al-Bara ibn Azib da ire-iren su ƙarin sahabbai, amma bai riski Umar bin Khattab ba, zai zama akwai dadewar isnadi asarin ma bai ma inganta ba. Saboda haka hadisin malamai duka Imam Abu Dawud At-Tirmidhi Ibn Hibban Al-Hakim da Imam Ahmad a cikin Musnad dinsa suna fitar da shi ta hanyoyi zuwa ga Sa'id ibn Ubaida daga Abdullahi dan Umar, cewa Abdullahi dan Umar ya faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi a haka. Zahirin wannan isnadi zahirinsa shine inganci, saboda dukkan rijal din sa fiqat ne. To sai dai wasu daga cikin malamai kamar Al-Baihaqi sun soke shi wannan isnadin da cewa akwai al-inqita, akwai datsewa, shi Sa'd ibn Ubaida nace Sa'id ibn Ubaida Sa'd ibn Ubaida wannan hadisin shi wannan hadisin bitta'in bai ji shi daga Abdullahi dan Umar ba. Kusa ana iya samun mutum ya zama ya ji hadisan malam wani, to amma ko sai a samu hadisi wani guda daya asali wannan hadisi bai sauri shi wajen malamin ba. To yake cewa dalili ko akan haka shine abinda Imam Al-Baihaqi da waninsa suka fitar, ko Imam Ahmad da waninsa suka fitar ta hanyar Shu'ba da Shayban An-Nahawi dukkan su daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Sa'd ibn Ubaida. Sa'd ibn Ubaida yake cewa kuntu jalisan inda Abdullahi ibn Umar, na zamo ina zaune da Abdullahi dan Umar, fajitu Sa'id ibn al-Musayyib taraktu indahu rajulan, sai da naga Sa'id ibn al-Musayyib sai tashi daga bar Abdullahi dan Umar sai na tafi wajen Sa'id ibn al-Musayyib na bar shi tare da shi, akwai wani mutumi min Kinda daga cikin kabilan Kinda, faja'a al-kindiyyu murawwa'an, sai daga baya muna ina zaune da Sa'id ibn al-Musayyib, sai wannan bakin dan sai yazo hankalinsa a tashi, fa qultu ma wara'aka, sai nace me ke damunka, kala yace ja'a rajulun ila Abdullahi ibn Umar anifan, yace dazinan bayan ka bar da Abdullahi dan Umar wani mutumi yazo wajen Abdullahi dan Umar, fa kala sai yace ahlif bil ka'aba, yace na rantsa da ka'aba, fa kala sai yace ihlif bi rabbil ka'aba, yace ka rantsa da ubangijin ka'aba ne ba da ka'aba ba, fa inna Umar kana ya'lahu bi abihi, babana Umar ya kasance yana yin rantsuwa da babansa, fa kala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahlif bi abika, kar kai rantsuwa da babanka, fa innahu man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka, lalle duk wanda yayi rantsuwa da wani Allah ta'ala to yayi shirka. Al-Baihaqi ya ce to kaga anan Sa'd ibn Ubaida ya ji wannan hadisi ne daga wani mutumi daga cikin kabilan Kinda, shi kuma wannan mutumi daga cikin kabilan Kinda na shi kuma ba a tantance adalcinsa ba, saboda haka zai ga kaman hadisin ba za a iya karba ba, tunda akwai wani rajulun majhul baina Sa'd ibn Ubaida wa Abdullahi ibn Umar. To wanda wasu daga cikin malamai sun faɗi haka, sai dai ya zo a cikin Musnad ibn Abi Shayba ta hanyar Al-Waki' ibn al-Jarrah al-Ru'asi, yana rawaitowa daga Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga Sa'd ibn Ubaida yake cewa kuntu ma'a ibn Umar fi halaqatin, na zamo tare da Abdullahi dan Umar a wani zawiya da ake zama, fa sami'a rajulun fi halaqatin ukhra, sai yaji wato wani mutumi a can gefen wata zawiya din, wa huwa yaqulu, yana cewa la wa abi, yace a'a na rantsa da babana, faramahu ibnu umar bil hasa sai ibnu umar ya do ya wato jefe shi da akuwa sai yace innaha kanat yaminu umar fanahahu 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 anha yace haka umar shi ma da ce yake yi sai manzo Allah ya hana shi wa qala innaha shirk sai manzo Allah ce shirka ne wannan isnad da sanadi ne sahihi a ciki kaga yace na kasance a wajen Abdullahi dan umar shi sai ibnu ubayda saboda haka wasu daga cikin malamai suna cewa wannan ko akwai kuskure to amma dai ni abin da ya bayyana mun duka hanyoyin guda biyu sun tabbata da can hadisin ya fara jin shi ne ta hanyar wannan mutumi na kin dadin daga baya kuma aka sake maimaita wannan abu a gaban sa tunda wannan kisan ai daban ce cewa yana zaune a wata zawuya na da suka yi ma Abdullahi dan Umar din kawanya sai a gefe can a fikin da cewa ya gani ya halarta shi kuma wancan cewa ya tashi daga wajensa sai wani mutum ya zo wajensa kaga kissa ce daban-daban saboda haka wannan shi ya fi kama a ce duka sun tabbata sabanin tarjihi da wasu daga cikin malamai suka tafi kamar Sheikh Nasir Albani da yake cewa wannan hadisi na biyun ba za a karba ba sai da karba hadisi na farko to wannan gaskiya ba za a yi duka ya kamata a tabbatar da su saboda Al-Amashi Sulaiman ibn Miran shi kanshi tika ne babban malami ne kuma abinda yake cewa ya Sa'd ibn Ubayda yana cewa kuntu ma'a Ibn Umar fi halaqa wannan yana cewa ya halarci kissa din saboda haka yafi kama ya zama kissa ce daban-daban ba kissa ce guda ɗaya ba sabanin wanda ya sanya ta zama kissa guda ɗaya kuma ko da ma mun ce hadisin yana da rauni ta fuskar isnad da saboda shi Muhammad bin Kindi wannan shi rajul bin Kindi din to amma ya da shawahid da yawa wanda suke mara masa baya wanda labudda wanda za ka dai idan ma hadisin ne hasan bi shawahidi daga cikin shahid da yake da shi shine hadisin Abdullahi ibn Umar kamar da yazo a cikin sunan Abi Dawud da kuma sunan Ibn Majah ta hanyar Ubaydullah al-Umari daga Nafi Maula ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar din shi kansa dai Abdullahi ibn Umar yake cewa manzo Allah yace la tahlifu bi abaikum kada ku rantse da iyayenku fa man kana halifan duk wanda ya tashi zai yi rantsuwa fal yahlif billah to ya rantse da Allah aw la yaskut ku koyi shiru ko ne ka rantse da Allah ku kai shiru amma ba ka ce ka rantse da rawanin sarki ba duk girman wannan sarkin to ubangiji ya fi shi girma wa fi sunan akwai wani shahidin a cikin as-sunan hadisi Muhammad ibn Sirin daga Abu Huraira Abu Huraira cewa manzo Allah ya ce la tahlifu bi abaikum kar ku rantse da iyayenku wala bi ummahatikum ko kuma da mata da iyayenku mata wala bil andad ko kuma da wasu mutane wasu masu girma da kuke mai da su kinnai ga ubangiji wala tahlifu illa billah kar ku rantsuwa sai ga Allah ta'ala kadai wala tahlifu illa billah ina ƙara gaya muku kar ku rantse sai da Allah ta'ala wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun kar kuma ku rantse da Allah face kuna abinda Qur'ani gaskiya kuka faɗa manzo Allah yake faɗan wannan duka hadisin sun tabbata wannan kaga hadisin kai tsaye yana nuni zuwa ga haramcin mutum ya rantse da wannan Allah ta'ala cewa kuma wannan shirka ne a lafazi kuma shirka ne a hakika ne tunda abinda ya kamata ya tsantsanta bakinsa harshensa ga ubangiji to yanzu kuma yaji ya mai shi shiga wannan Allah ta'ala shi kuma ubangiji so yake yi ga baki daya da zuciyanka da gabobin wannan gaban taka dake tsakanin wato bakinka da kuma gabobinka na jiki duka ka mai shi ga Allah ta'ala shi daya kai ba bawan kowa ne a duniya ba ko da kuwa kai ka zama bawa to wannan ba hakika ne bane larura ce ta rayuwa ka zama bawa ga wani amma hakika ne kai ba bawansa bane ba kai masa hidima ne shi zai a cikin as-sahihaini mazala ya hana babin karaha wani ya ce ga bawa na yazo sai dai ce ga yaro na yazo kuma shi bawa aka ce karka ce ga mai ga ubangidana ko ka ce ga ubangiji na kamar inda suna cewa ga rabbu sai daga ce ga shugabana ko kuma ga ugana ko wani abu makamacin wannan mazala ya hana wannan saboda haka hakikani bauta to Allah ta'ala shi kadai ne yake da bayinsa Allah ta'ala kuma ya faɗi cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada dukkan gabobi da ubangiji ya halitta maka to Allah ta'ala ne kar kai ma kowa sujada kar suna ka durkusa ka kaskanta gaba gare shi alhali ubangiji shi ya kamata ka mishi wannan wannan duk yana nuna maka cewa dukkan wasu dangogan abubuwa da ake kaskanta kai da su bawa zai kaskanta kansa ga waninsa mutukar wannan ya shafi wajen ruku'i ko sujada ko wani sunkuyawa to wannan haramun ne da wannan aya haramun wajibi kowa ya baka sa faɗa duk wasu yaransa ne ko na kasuwa ko yaransa na gida ko matarsa ce ko wace ce ne ma ko wane ne ya zama ya hada su duka yi mashi wasu mai da shi zama kini ga Allah ta'ala shi ai duk girmansa bai kai Allah ta'ala ba Allah ta'ala shi ne ya tantance a rika duk usama amma ba waninsa ba kafin mu dawo wannan hadisi kaga anan a wannan hadisi da muka kawo hadisin Abu Huraira, hadisin Abdullahi dan Umar da sauran hadisai da kuma wannan hadisin ma na Ibn Umar cewa man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw ashraka, wannan kaga yana wato kai tsaye karara manzo Allah yana nuna cewa haramun ne mutun ya rantsa da wani Allah ta'ala, saboda Allah duk abin da aka kira shi zama shirka to ya zama shirka, ya zama zalimi babba, ya zama kabira min kaba'irud dhunub, ko da bai zama zai gadar da kai zai gadar da mutun ya dawo ma'auta ba, to amma ya zama wannan zalimi babba. Shi yasa ba malamai ke cewa ba abu za a yafin ba, kuma sani'i na sahabbai kamar yadda nace yana goya ma ra'ayin da ke cewa ba ubangiji baya yafe ma karamar shirka sai in mutun ya tuba ko ya zama tauhidi, wannan yana goya masa baya, ko wannan fasar da Abdullahi dan Abbas yayi na falasja'alillahi andadan wa antum ta'lamun, yace kuma daga cikin shirka akwai wahaya, wallahi wahayatika, wannan da yana ƙara nuna cewa ubangiji din baya yafe waɗannan wannan shirkoka da ake masa ko da kun kanana ne. To iskal da zamu tattauna yau a wannan gaba shine akwai hadisi da zo a cikin sahih Muslim, hadisi ya zo a cikin sahih Muslim, ya zo a cikin sahih Bukhari asalin hadisin, amma dai wannan lafazi da zan kawo shi a cikin sahih Muslim yazo da wasu daga cikin littafai manzo Allah a lokacin da wannan bakauyen yazo wajen sa ya wato tambayi abubuwa na musulunci, yace to shi insha Allah waɗannan abubuwa na wajibai da aka ga musu zai rike su, sai ya juya yake cewa ni bazan kara waɗannan akan waɗannan abubuwan ba, kamar wato ya san yana da rauni ba zai iya kara akan wato sauran sahabbai abubuwan da suke ba. To sai manzo Allah sai ya ce masa aflaha wallahi in sadaq, yace wallahi ya rabota in dai ya faɗa gaskiya. To akwai lafazi ne da yazo a cikin sahih Muslim, wannan hadisi ana rawaito shi ta hanyoyi guda biyu, ta hanyar Malik ibn Anas imamu dar al-hijra, kuma ana rawaito shi ta hanyar Isma'il ibn Ja'far al-Madani, dukkan su da Malik da Isma'il ibn Ja'far al-Madani suna rawaitowa ta hanyar Abu Suhayl Nafi' daga babansa Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, wato wannan jada ce ta gidan su Imam Malik, wannan daga Talha ibn Ubaydillah isa na shi wannan bakawi da malami ke kira shi Imam ibn Ta'laba. To bayan ya juya da baya galibin ruwayoyi da aka samu ta hanyar Malik ibn Anas da kuma Isma'il ibn Ja'far al-Madani shine manzo Allah ya ce masa aflaha wallahi in sadaq, wallahi ya rabauta in yayi faɗa gaskiya. To amma sai aka samu a wasu hanyoyi da suka zo ta hanyar shi Isma'il ibn Ja'far al-Madani, wasu daga cikin marwata suka ce manzo Allah ya ce wai aflaha wa abihi in sadaq, yayi rabauta na rantsa da mahaifinsa in yayi gaskiya. Mazalla kaga duka a hadisin Abu Hurairah, hadisin Ibn Umar, hadisin kaza, hadisai da yawa mazalla ya hana a rantsa da wani Allah ta'ala. Yace la ta'lifu bi abaikum wala bi ummahatikum, yake cewa wala bil andadi wala ta'lifu illa billah wala ta'lifu illa billahi illa wa antum sadiqun. Hadisi Abu Hurairah la ta'lifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyaskut. A hadisi wannan hadisi da muke karantawa da malamin ya kawo mana yake cewa man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw ashraka, wannan da hadisi ne da suke nuna manzo Allah yana hani zuwa ga wani ya rantsa da wani Allah ta'ala. To shi kuma kashi a wannan hadisi an samu zahirinsa, kuka ce zahirinsa yana nuni kamar manzo Allah ya rantsa da wani Allah ta'ala, wanda kuma kaga wannan shirka ne. To malamai wannan galibi waɗannan abubuwan mukan kawo shi saboda galibi Allah ya kawo wasu lokuta da wasu zaka ga nan da nake su kawo abin da zai tabbata daga ma'aiki su ce za su share da irin waɗannan abubuwa da malami ke musu gyara. Manzo Allah ya faɗi magana, babu wani hadisi wanda malamai wanda idan inganta wanda malamai suka yarda cewa kuma wannan hadisi yana wato zungurin mutuncin manzon Allah, babu shi. To amma abin da yake akwai shine in ka samu wani hadisi da kai zama shubha ko mushkil a wajenka sai ka je wajen malamai su yi maka bayani, wannan shine abin da yake abin da wato ma'abuta hankali ma'abuta imani suke yi. To waɗannan galibi da a wajen dalibai ya kamata inda akwai dalibai da suke bibiyan mu, to babu laifi a yi haƙuri za a ji mun shiga wasu abubuwa wanda yake suna da ɗan wahalar fahimta. Wannan ƙari na cewa aflaha wa abihi in sadaq, zahiri kamar manzo Allah yana rantsuwa da wani Allah ta'ala. Akwai hanya guda biyu da malamai suka yi, akwai hanya na farko hanya wanda suka rauna da wannan maruwayar ita wa abihi, saboda galibin hanyoyi da aka samu ingantattu hanyar Malik da kuma galibin hanyoyi da ake ruwaitowa daga shi Isma'il ibn Ja'far al-Madani cewa aka yi aflaha wallahi in sadaq, ba aflaha wa abihi in sadaq ba ya ya rabauta wallahi yayi gaskiya ba ya rabauta na rantsi da mahaifinsa yayi gaskiya ba ba haka ya faɗa ba sai da wasu daga cikin malamai suka ce to wannan ƙarin ƙari ne wanda ke tana da shaz ne kamar malamai dalibai ɗan wani alibai sun sa akwai abin da ake kira shubu a cikin sharhin hadisi sahihi ko da sanadinsa ya inganta duk suka ruwaito to sai ya samu shubu sai wato sai ya zama ya tsare daga shubu ya zama ya bai zama zo da abu fadararri ba to ibn abdul bar da yawa daga cikin malamai har zuwa kansu shekul albani suka ce wannan ruwayar bata inganta ba suka illanta ta da ruwayan da aka samu malik ibn anas wanda kuma shine yafi kowa in a madina daga cikin tsare ko imam malik wani ya sa malik to ba a tsayawa a kalla wani ga malik ga za a gabatar da maganar imam malik sannan kuma shi kansa isma'il ibn ja'far ai wato katafare ne a ilimin hadisi babba ne fiqa ne kuma imam ne to amma tare da haka shi kuma galibin ruwayoyin shi ma an samu wasu daga cikin ruwayoyin hanyoyin hadisin ana samu an ce ne aflaha wallahi in sadaq wasu rawayoyin aka samu an ce aflaha wa abi da aka ce wannan ruwaya ba za ta jaddada ba ta sa amma ruwaya da abin da take ruwaitowa to wasu kuma wasu daga cikin malamai kuma sun inganta wasu daga cikin malamai sun ga wanda suka kawo wannan ruwayar su ma amintattu ne dan haka a tsaya kawai inganta hadisin illa iyaka a je a yi wannan wato wannan gaba na wannan hadisin fassara to wannan shine mun kullun abin da muke faɗa in ka samu wani abin da yake kai baka fahimta ba sai ka je wajen malamai sai su maka bayani kar ka zo ka zauna waɗannan malamai da suka shika aru-aru dubbai dubu da wani abu ɗaruruwa suna wato kokarin tsarkake addinin Allah ta'ala daga dukkan wani bara gurbi da zai ka iya shiga cikinsa amma duka zo ka zungure su da munan manufa ka ce ba kai baka yadda ba ko kuma ka ce ba kai kai tunda yanzu a jujin mushe shekara dubu da wani abu da ɗari hudu ka ce kai baka yadda ba saboda kai baka fahimta ba wannan ba hanya ce ta masu ilimi ba mu ma nan duk yadda kake gani kana gani yanzu kowa da abin da ya faru a wannan century namu zai gane amma insha Allah nan da wasu shekaru 500 nan gaba suka zo akwai abin da an ce ana yi a dorai ba wani ba zai yadda ba yace kai shi zai ga ina abin ya sha mushi kai ko mu yanzu akwai abin da ana ba labari a lokacin Sheikh Usman zaka ga abin da ka yadda ba zaka yadda ba to sau da ka rashin sani ko kuma ya sha kwakwalwarka dan baya zama hujja a wajen malamai a fasaran farko da zan fara kawo masu raunin ne haka har a je fasaran da malamai suka yi wajen tawilin meye wannan gaba na wannan hadisin wa'abi yake magana a fasara da farko shine wanda suka ce wannan ta zo ne a babin ghalabatul lisani ala al-ma'hus wato ta fuskan wani abu da mutane suka saba fadi shi ma a wannan karan sai manzo Allah sai ya fada a lokacin kuma wata kila ba a sami wannan hali din ba wannan kai tsaye karan ba ka fata lokaci da wani tawili wannan magana ne mai rauni a ce wannan ghalabatul lisani ya kawo manzo Allah to in ghalabatul lisani ya kawo fada to me yasa hadisi da aka samu ko sai a samu hadisi da yawa in galabatul lisan ne wato sabo tirken wanda ya saba tunda yanzu ba a kiyaye wannan tirken wawa ba sabo tirken wanda ya saba to da ya faɗi an samu hadisin kaza duk ya saba shi mai na kuma kamar yadda aka sani manzo Allah shi ba kamar sauran wato sahabbansa ba shi ai hatta wasu abubuwa da yake khawarimul muru'a ne kafin Allah ya bashi Allah ta'ala ta ya kare shi daga wannan zaka ji ubangiji ya kare mushi bakinsa baya faɗa a shari'a ba ka taba jiwa tarihinsa baya wato shirka aikinsa Allah ta'ala shi da a rayuwarsa bai taba jin wato ya ji ina bukatun ya bauta ma wani Allah ta'ala ba Allah ta'ala ya sanya kiyayya ma bautan wani Allah a zuciyarsa tun kafin a aiko manzon Allah so shi kuma wannan ya daga cikin wasu abubuwa da suke kammala tauhidi sai ka bi zai daidai ka ce manzon Allah wai ya saba da ya faɗa wani abu da yake shirka ne karami shirka ce karama wata kan hana ba wannan wani abu wata magana ce da malamai ba za su dauka ba sai magana ta biyu wasu daga cikin malamai suka ce anan mazala ya faɗa ne ba wai rantsuwa yake magana ba wannan rantsuwan da ya faɗa ne ta akidan la ta'zima shi kuma abinda ubangiji ya hada shine in ka rantse da wani Allah ta'ala babin girmama shi ba dan ki karfafa zance ba wannan magana ce ta banza ita ba ta da wani abu na kara ba ta lokaci akan ta wani ta akidan au ta'zima to waye bambance mana tsakanin ta'kirin ta'ziman din me bambance tsakanin abinda karfafawa ne da kuma akwai wajen tsuwa da ake yi dawowa ba dan karfafa zungana ba ai in zaka karfafa ne shine sai ka kawo wani abinda kake ganin mai girma ne a wajen ka ce mahaifinka ba mai girma kace wato abokinka ya rige ma wajenka, kace matarka, kace rayuwarka baki da rayuwarka da girma wajenka, sai ka wannan magana ce wace da ita ba ta da wani, ba ta da wani abin dubawa. Wasu daga ciki suka ce kuma wai wannan halin hali cewa na rike da rawun sarki hali na tanzi hali na tsarkake baki kawai, amma ba wai haramun da in ka faɗa ba, wannan shi ma ya ba lalacewa ai hali kuma kawai na tsarkake baki kawai in kayi babu laifi, wato ma'ana in kayi babu laifi amma in baka yi ba shi aka buzo ya mai ma ba za ka ce kafara aw ashiraka, kuma kace kuma in an yi babu laifi shanki banza bane ki banza, ai kaga wannan wani abu ne wanda shi ba hankali ba zai dauka ba. Wannan dai na fara kawo ganganu ne da wasu daga cikin malamai saboda kawai basu fahimci hadisin ba, amma kaga dai malamai duk da basu fahimci hadisin ba sun kawo fasarori wanda yake surkulle ce kawai da su kibru tsusu, amma kuma suna kokarin kaikaita hadisin ya zama wannan razalin da manzo Allah ya hada wani abu bi shafi hadisin ba, wato suna kokarin kurtar da ma'aikinsa ma'aikin Allah ta'ala daga wannan razalin da aka samu a sauran hadisai. A fasara da malamai suka fi ga gami da akan wannan gaba wanda suke inganta shi ce wannan hadisi ne mansukh, hadisi ne wanda yake an share shi, wannan yana cikin a'dal al-aqwal cewa da can ba a haramta wannan abin ba, ba a zo abin manzo Allah wato abin da na haramci ba, cewa wannan abin haramun bane tunda shirka ne karami, kun san kuma akwai wasu abubuwa da hatta masha Allah wa sha Muhammad ko sha Allah wa shita duk wannan ba wai lokaci ɗaya ne manzo Allah ya hana sahabban sayi ba, to sai ya zama manzo Allah a kasancewan wahayi bai sauko ya nuna cewa wannan abin da ake shirka bane, shi ma a wannan karan duk da bai cika fadi ba, bai ma fata fadi ba sai a wannan rana, sai aka samu ya fada nan take kuma ba da jimawa ba wahayi yazo ya sako cewa kaka kara fadin wannan abin da ka fada din, zaka manzo Allah bai kara fadi ba, suka ce wannan ya zama mansukh ai ga an share wannan, wato wannan shine kusan fasan da malamai suka yi. Akwai wasu daga cikin malaman da suka ce su bisa da wannan lafazin ba ma baki daya, suka ce bai inganta ba, suka ce cewa wa abihin nan lafazin da aka rikirkita shi a babu dan abu rubutu da kun ga yanayin rubutun, amma kun ga ga wau ai wallahi da wa abihi ku dauka ku gani, yace wannan musahhaf ne muharrafa, musahhaf galibi shine wanda a wajen wato malaman hadisi na baya baya aka ce musahhaf shine wato canzawa da aka samu ta bangaren dugo, muharraf kuma ta bangaren shakalin shi lafazin, suka ce to wannan lafazi wato tasfifi aka samu wallahi da asali shi, kuma wasu daga cikin marwaita wajen ga sai ce wa abi shi kaga ga wannan wawwawu na nan lamlam shine ba'un da ya'un shi kuma wani kawai da ya fita a rubutun babu dogo dogo a lokacin kawai sai wani je ya bashi aka sai ta sifi wasu daga cikin marwaita wannan haunin wa abi haunin kaga tana nan tana nan dama wajen ba'un da ya'un ne da kuma lamlam da ake ta lamun da lamun din da Allahu lazul jalala, sai to anan ne suka ce aka samu wannan matsalar aka sami wannan kuskuren, amma asali abin da yake a cikin ruwaya ingantatta da sahih muslim shine aflaha wallahi in sadaq, wannan shine abin da as-suhaini ya faɗa yake cewa kuma ya samu a ɗaya daga cikin nusakha na sahih muslim wallahi ya gani shi daga abihi ba, kuma wannan shi ma ibn al-arabi al-qadi abubakar ibn al-arabi ya faɗa a cikin ahkamul quran dinsa, yace shi ma ya tsaya ya wato cikaro da wata nuskha ta sahih muslim mai kyau abinda ta zo shine aflaha wallahi in sadaq, sai ce wannan shine shi abin da su suke gani suke cewa wannan wa abihi wannan kuskure ne ɗaya daga cikin marwaita, almuhim dai ko ma da ta yaya wannan abin ya faru to kaga yanda malamai ke ma wannan abubuwan fasara, salaka ba wai wani abu ne zaka zo a ce wai muhim yayi ƙarya ko wani abu ba, shi ko su malamai suna rawaito abinda dai suka abu ne illa fasara kuma yana wajen malamai sai a je wajen shura su yi bayani. Salaka wanda ya tabbatar da hadisin to shi kuma ga irin fasaran da yake ci ya cewa mansukh ne shek min baza sauran wasu daga cikin malamai duk sun aka suke fasara hadisan haka, wanda kuma yake cewa wannan ƙari akwai shuru a ciki, to yana cewa ba kusa ta wannan lafazin ma bata tabbata ba asali wallahi ne ba wa abihi ba, ɗaya daga cikin marwaita ne wanda ya ruwaito shi kuma sai ya mai da shi wa abihi ya samu wannan kuskuren, amma asalan ba shi ne lafazin da manzo Allah ya faɗa ba, wanda wannan magana tana da ƙarfi duk da wasu daga cikin malamai sun lura da ajalliya na wanda suka ruwaito suka ce ita ma ila ya faɗi duka guda biyun zai zama mansukhiya, to amma mu dai abinda muka fi gamsuwa muka fi karkata shine Allah ta'ala ya riga ya tsare annabinsa daga abinda yake shirka ne babba ko karama, saboda haka manzo Allah kawai ba zai yi ya dinga rantsuwa da wani ko da kuso ɗaya ne a ce yayi wani abu da zai zahirin sa kamar yima ubangiji kini ne ba zai yi wannan aikin ba a maganar cewa wannan musahaf ne muharraf ne to wannan magana ce wacce take ta da ƙarfi kwarai da gaske ba da lokaci ko to masha Allah a anan in an lura a mazalla ya ce man halahu bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka sallan hadisin da muka faɗa din yana nuni zuwa ga cewa kar mutun ya rantse da wani Allah ta'ala me yasa wannan ya zama shirka akwai bambanci tsakanin wato girmamawa na ta'abimi da kuma girmamawa na takrimi ga dan mutunci to galibi duk wanda kaga ya rantse da wani da wanin sa to wannan wanda ya rantse da shi yana ganin girman sa ne girma girmamawa na shi yana ganin shi kasai shi yake ko yana da girma dai akalla wanda in ya rantse da shi to ba zai iya saba alƙawari tunda ya riga ya sako shi a ciki ba haka wannan girmamawa ta'abimi ne wannan to wannan shi yasa tunda akwai wannan irin wai nau'i na ta'zimu ibada ta'zimi ta ibada ta bauta to ubangiji kuma bai yadda ai ma wani Allah ta'ala ba sai shi saboda haka sai ya haramta wannan din to akwai bambanci tsakanin ta'zimi na takrimi da kuma ta'zimi na wato na ibada ta'zimi na ibada ko ta'zimi na takrimi wannan shine yanzu zan yi magana akan saboda wasu wani lokaci suna bambanta suna ganin suna wato cikurku da abubuwa sosai shi ta'zimi wanda ubangiji yake hanawa yake hana aima wani sa girmamawa da yake hana aima wani sa shine ta'zimin da galibi abinda yake wato abokance shine shi wanda yayi wannan girmamawa zaka gani shi yana takirin kansa ne yanzu kamar sarki idan ka je wajen sa yayin da ka durkusa ai kai kana durkusawa ne saboda kana jin cewa kai kasa kake da shi kana kaskanta kanka ne kana kai mai da kanka kai ne kankani a wajensa kana ganin kuma cewa kuma shine babba a gidanka to wannan shi ta'zimi na bauta ba wannan shi ta'zimi na bauta saboda haka shi da zara an samu irin wannan to so aje kai ka bazuciyanka layi mutakar kana ganin wannan nan in yazo kai har tanka har kadawa take yi kai kaza kai kaza kai kaza ba kuma dan girma idan ya bi Allah ne kake binsa ba a'a in ya bi Allah ne kake binsa ka kai wannan ya take zuwa ga girma ubangijin a'a shine kake ganin girman sa kai kuma kana kaskanta kaka gaba gare shi to ne ya zama ta'zimi da bauta a shi kuma ta'zimi na takrimi da ijlali ko kuma ka kira shi takrimi shi kuma wai nau'i na baiwa kake masa ba ko ne tashi kace lale marhaban kaje ka kanshi inda zaka zauna wannan kaga baiwa kake ba shi kana kokarin wato a sake samun kusanci ne da soyayya tsakaninka da shi kamar girma bako da kake yi kamar girma aboki shi ta'zimi a babin sa shi girmamawa na ita ibada shi kana la'akari kana kirdiga shi wannan da kake girmamawa ne wani mutum ne da yake da wato fadi da girma da tsawo da wani wato kasaita a ga aidanka kai wannan shine wato shi ya dole zaka same shi shi yayin da kake girmama shi yana jin wani azama da alkibriya wannan shine bambancin azatin sa da sifar sa haka kake ganin sa kai to amma shi wato takrimi da kake girmama shi da kake yi na baiwa da kake masa wani nau'i ne na wato tukunci kake bashi saboda wani alkhairi da yake da shi da kuma wato kokarin saka kawo masa alheri da ya taba maka wannan shine bambancin wato abubuwa suna hadewa saboda wani lokaci naga wasu na cikurkuɗe su watakila ina tsammanin akwai wani gaba da zamu zo a cikin tajrid tauhid al-mufid masu bin munasir na tsammanin akwai wata gaba da zamu zo zamu ƙara bayani kan wannan kaga su annabawa anan girmama su girmamawa ce ta bauta ita ma to amma girmamawa su yana tikewa zuwa ga girmama Allah ta'ala ne girmama iyaye da kake yi da kuma girmama malamai da girmama duk mai shekaru kana ganin girman sa amma kai karami ne a wajensu saboda wannan girma ubangiji shi a girman su yana ko tikewa zuwa wurin Allah ta'ala to kaga wannan bil haqiqa ma kana bauta ma Allah yayin da wannan ibiyen da kake musu kuma Allah ta'ala zai baka lada to wannan kaga girmamawa ce ta bauta ta mai daga lokacin da mutun ya koma ya sanya su waɗannan da yake girmamawa sun zama kamar yanda yake ma ubangiji haka zai musu yanda zai ma ubangiji ruku'i sujada shi ma haka yake musu ruku'i da sujada yanda yake ji tsoron ubangiji shi ma haka ji tsoron su to zama an koma wani abu da zai zama shirka baki daya to yayin da mutum yace ya rantsi da rawanin sarki ya zama ta'zimin da yake girmama wannan bawan Allah da yake girmama bawa ce ta bauta yana ganin cewa shi wannan mutumin ya cika masa idon da yana ganin cewa shi makaskanci ne gaba gare shi to wannan matakin farko yake zama shirka ne karami in kuma tari ya zauni a zuciya zai zama kishika babba kaga shi sa malami zai shi da Abdullahi da Abbas ke cewa shi shirka kaman dabibu namuli ne kamar wato sawuye na tsatin ruwa wannan bayanan in ba mutun yana zuwa wurin makaranta ba kai ko karatu yake yi ko karatu mutun yake yi ina nufin mutun yana yayi karatu babban dalibin ilimi ne wanda yake hada ira kafarsa ilimin tauhidi mutakar baka wasa kanka wallahi mutane sai ka manta kai wani abu dan da yawa akwai wanda muka jaraba su a wannan kasa za ku ga sun dawo lokacin da suka dawo jami'a musulunci ta Madina ko kuma lokacin da suke garadi da garadun su suna danyen su shakaf wato sun san wadannan abubuwan kamar a bakin su kamar su karanta alhamdulillahi amma suka zauna suka daskare suka ba su karanta tauhidi ba su karanta tauhidi ba su karanta shi sai suka fara mantawa wasu abubuwa yana can suka koma suna fada da shi a baya suka koma ma suna shi mushi albarka aka kuma aka daskare a wurin baki da Allah ta'ala ya kyauta saboda haka shi abin da ake so yayin da zaka yi mu'amala da ubangiji ya zama ubangiji shi kadai ne kake masa girmamawa girmamawa da kai zaka rika halarto da cewa kai makasakanci ne gaba gare shi shi yasa ubangiji yake ma kansa kirari da cewa walahul kibri ya ofis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim ubangiji shi kadai ne yake da kasaita da girma da wato darajarsa ta yi fadin gaske alkibriya da al'azama kusan duk ma'anar su daya amma idan kana son ka bambance al'azama kasaitan ubangiji ta al'azama shine wato duk da kuna ganin ubangiji da girma amma wai dan yawan ku ba ku yima ubangiji taron dangi alkibriya kuma dan a cikin ku akwai wanda yafi kowa karfi shi kuma ubangiji yana sama gare shi shine alkibriya wannan shine bambancin kasaitan kibriya da kasaitan al'azama to ubangiji duka yana da al'azama yana da alkibriya kuma shi mabuwayi da kuma bai hikima laji lokaci to ina ganin din da muke son mu shiga sauran wato akari na Abdullahi dan Mas'ud da sauran da Hudzaifa ba za mu shiga ba sai mu kwana a nan insha Allah ta'ala muka zo sai mu kara wato tashi a inda muka tsaya abinda muka tarje Allah ya ba mu lada abinda muka kusa da Allah ya fi mana Allah ta'ala ya tabbatar da harshen mu da aikin mu da kuma zuciyar mu akan tauhidi Allah ta'ala ya karba abinda muka yi duk abinda zai sa mu sarkafe mu samu zamiya mun sani ko mu sani ba mu kauce mu turba da tauhidi to Allah ta'ala ya kawar da mu baki da wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.